Ina ƙara godon mu wannan majalisi na mu mai tarin albarka wadda kungiyar Nisa'u Sunna ta katagumu local government take muhawara muhadara duk ƙarshen wata. Kamar yadda muka saba, Allah subhanahu wata'ala ya sa mun dawo a hanyar daidai, za mu ji daidai, za mu isar da sako daidai. A yau muhadarar mu ta yau mai taken yarda bawa zai nemi yardar Ubangijinsa ko kusantar Allah subhanahu wata'ala. Allah Ubangiji ya sa mu saurara cikin nutsuwa domin mu nemi yardar Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي كيرا يور مزوى ونم رانا تليتن دمك سابع قبات درسي كرشاو متى ونم مثلا سيمي تم بنتاريهي mai tarin albarka a masjidin Hajj Abubakar Aliyu da ke anguwar Tatare Ali. Allah ta'ala ya sa wa anguwar albarka, ya sa wa masallacin albarka, ya sa mana albarka mu da muke halartar wannan majalisi, ya sa wa ƴan uwa da ba su samu zuwa ba da suke saurara daga nesa albarka. Allah ya tafi da ayyukanmu, ya ɗaukake su, ya kuma karɓe su cikin yardarsa. Kamar yadda gabatarwa ta tabbata cewa za mu yi darasi da yake koyar da yadda bawa zai kusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala, ya nemi ƙauna daga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin duk abin da bawa yake yi, in Allah bai yarda da shi ba, ko Allah bai ya sonsa, to ya yi wa banza. Akwai hanyoyi da matakai da bawa zai bi don ya nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Domin zaman bawa lafiya shi ne mai yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama tana tare da shi. Idan yardar Allah subhanahu wa ta'ala tana tare da ki, ƴar uwa, dukkan abin da za ki yi zai zo miki ne cikin sauƙi. Ba wani abin da zai dinga bawa rayuwarki wahala. Allah zai sa miki nutsuwa da zai zama komai zaki yi cikin aminci zaki yi shi. Don hakan nan abu ne da ya kamata mu nema yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa minan nasi mai yastari nafsahu ibtigaa maradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke saida rayuwarsu, ko suke sadaukar da rayuwarsu, suke ba da fansar rayuwarsu don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce wallahu ra'ufun bil ibad, lalle Allah mai tausayi ne game da bayansa. Idan kin kasance kina neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai zama yana tausayinki. Idan Allah ya tausaye, tausayinsa ya tabbata a gare ki, to ke kuma za ki zamo kina cikin rayuwa natsatsiya, rayuwar da ba firgici a cikinta tun daga nan duniya har ranar lahira. Za ki zama kina cikin amintattun Allah, wayanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sauraron su a ranar da baya sauraron wayanda bai yarda da su ba. ƴar uwa, ki yi ƙoƙari ki zamo kin samu hanyoyi da za ki bi ki sami yardar Allah. Domin ɗayan biyu ne, akwai waɗanda Allah ya yarda da su, akwai waɗanda Allah yake fushi da su. Gujewa shiga waɗancan nau'i na wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fushi da su shi ne mai, shi ne zai baki damar neman hanyar yaya ake a san yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyoyi suna da yawa wanda lokaci ba zai bamu mu tattauna su ba, amma mun ɗauko waɗanda su ne suka fi muhimmanci. In kin same su, To insha Allah Allah zai dube ki. Hanya ta farko ita ce me? Ita ce taqwa. Jin tsoron Allah. Yin abu don Allah. Kare martabar Allah a cikin dukkan aikinki. Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ke ba neman kudi kika fita ba ke ba neman wani alkhairi kika fita ba amma akwai tsoron Allah a zuciyarki wannan tsoron Allah to shine zai baki mafita kuma shine zai samar da ke arziki daga Allah subhanahu wataala Allah yana yalwata wanda yake tsoron sa yarwa menene tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah yin dukkan abin da yayi umarni a yi shi gwalgwadan halinki barin dukkan abin da yayi doka a kansa shi kuma me babu zabi duk abin da Allah ya ce a bashi gaba ɗaya ake barin sa amma yayi mana sauki wajen umarni da yayi na kyakkyawa kai iya abin da zaka iya Allah mai rangwame ne Allah mai tausayi ne Allah yana duba kowa da irin damar da Allah ya bashi wajen neman yardar Allah yanzu wata tana iya tashi ta sallah wala Allah raka'a 10 cikin dare wala Allah 8 ke sai ya zama iya ƙarfin da Allah ya baki ko kokarin da Allah ya baki raka'a biyu kike iya yi Allah subhanahu wataala ya san iya abinda zaki iya ne kuma ya yadda da hakan kowa yayi gwalgwadan iyawarsa don hakan nan wajen bin Allah kowa yana yi gwalgwadan abinda zai iya ne matukar ba salloli na farilla bane matukar ba ayyuka na farilla bane wajibai dukkan abin da ake don neman yardar Allah to kina iya yin sa kwatan kwacin dan abin da kika samu na daga yadda da Allah ya baki saboda hakan nan akwai sauki babu shaddadawa babu ukuba babu dole sai kin yi kaza tukunna a'a Allah subhanahu wataala mai rangwame ne don hakan nan idan kin kasance kina yin abu don Allah to Allah subhanahu wataala zai yadda da ke zai kuma amince miki komai zai zo miki cikin sauki Allah subhanahu wataala a wani gurin yana cewa man yattaqillaha yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yu'zim lakum ajra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai masa gafara yanzu ba zama kika yi tasbihi kike ba istighfari kike ba a'a haka kawai bin dokokin Allah da tsantsani akan abin da ya hana baki zauna kin dauki tarbi kina ta hailala da hamdala da istighfari da sauransu ba ba aiki kike yi ba wannan abin da kika sa a ranki na cewa Allah ya hana kaza ba zaki ba gwalgwadan iyawarki zaki ba Allah Allah sai ya ce to zai miki gafara da haka ba wai sai kin yi aikin ba sannan ya ce mi wai uzum lakum ajra zai girmama ladanki girmama ladan malama suka ce shine misali yanzu dazu nayi zancen raka'a biyu ga me saukin kokari da ba zai iya dogon lafilfili ba idan Allah ya yadda da kai raka'a biyu kika yi sai ya girmama ladan ya baki darajar raka'a 100 haka kawai bayi kika yi ba saboda ke dama yardaddiyarsa ce Allah ya yarda da ke to ladanki ma ninka shi ake ninka shi ake Allah ya yarda da ke gafara ake miki ba ma sai kin yi tsammanin za a yi miki ba ɗan uwa mu nemi yardar Allah subhanahu wataala idan mun nemi yardar Allah rayuwarmu gaba ɗaya za ta zama cikin maslaha za ta zama cikin sauki ba za mu dinga samun barazanar rayuwa ba don haka nan mataki na farko yar uwa duk abin da zaki yi ki saka ikhlasi a cikin sa yi don Allah kada wani abu ya bujiro miki wajen bin Allah subhanahu wataala ki ji harkin dan raya don wata manufa kike yi shi mai don Allah baya jiran godiyar al'umma a wani gurin Allah yana cewa la yuridu minkum jaza'an wala shukura duk wanda yake yin hidima don Allah siyarwa ne koyarwa ne karantarwa ne koyo ne kyautatawa ne duk wani aikin da kike yi ba kya jira a yi miki godiya ba kya jira a yabe ki ba kya jira a yi miki sakamako kun ga yanda muke faduwa kenan duk abin da kai ka fi so a ce kai ai wanta ne tai mana kaza ai guri kazan nan wanta ne ta je da ba dan wanta ta zo ta yi kaza ba sai ki ji wani dadi ɗan uwa mu nemi yabon Allah mu bar yabon mutane idan Allah ya yabe ki to komai naki ya haulayi daidai baki da sauran wani tasgaro a rayuwa amma yabon mutane sai yakan sa mana wani abu ya zo ya same mu menene abin sai wani tunani ya zo miki shedan ya shigo miki riya ta zagaya a cikin aikin naki mataki na biyu bayan wannan yana janyo miki girman kai kiji cewa ke ma kin yi kokari ke ma ana taya banki wanda abin da kika yi bai kai kwatan kwatin kwatan na wasu daga ba ma'aikatan farko da suka yi ba ku kanku in kun shina sahabbai sun yi aikin da mu da muka ce muna kwatanci da su ne ba mu isa mu yi ba aiki suka yi tukuru da kudinsu da jikinsu da lokacinsu da hankalinsu da iliminsu wanda ya kai za a nemi taimako wani sahabi ya tsaga dukiyarsa ya dauko rabi ya ce ga ta ya sadaukar wani sahabi ya tattaro dukiyar gaba dayanta bai bar ko kwallon gero a gidansa ba ya kawo ya ce ya sadaukar wa'annan sahabban su ma aljanna suke nema mu na yanzu nan masu lalacin nan mu ma aljanna muke nema in ban da rahamar Allah kai ka san kai ma zaka ji kana jin aikin ka bai kai a kai ka wannan matsayin ba sai dai me Allah raufun rahim muna kwadayin rahamarsa kuma muna kyautata mata sato wannan shine kawai zai sa mu dinga jin karfin gwiwa a ranar alkiyama Allah subhanahu wataala bayan an bujiro da mutane Allah zai ce wa kakanmu annabi Adam ka cire rabon wuta daga cikin al'umarka ya Adam annabi Adam ya ce ya Allah menene rabon wuta daga cikin al'umata Allah subhanahu wataala zai ce a cikin kowace dubu mutum dubu ka cire mutum daya shine dan aljanna a dubu a cire daya yar uwa in kin tuna aikin ki shin kina tunanin kina cikin wa'anda za a samu a sa a cikin aljanna in dai ba dan waccar kalma ta rahamar sa ba da afuwa kowace dubu tun daga mutanen farko har zuwa mutum na ƙarshe abinda za a yi fake na ranar alkiyama yan uwa akwai aiki a gare mu da gaske mu nemi yardar Allah ita ne zamanki da kanki lafiya ita ne zamanki da al'umma lafiya ita ne zamanki da Allah kansa lafiya dan duk wanda ya tafi lahira ba shi da yardar Allah to fa alama ce ta shi ma ya san cewa yana cikin fushin Allah mataki na biyu shine kyautatawa inna Allahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wani gudun Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ma'ana in kina neman taimakon Allah a wani guri to to ki kamanta irin hakurin da kika yi da shi ki yi tawassuli da shi kawai aka ce da sallah ko ku duba hakuri ya riga yi sallah sallah wajibi ne don ƴan uwa mu gane ayyuka na farilla ba fa su Allah yake dubawa akai bawa aljanna ba inda za a bincike ayyukan mu wallahi ba mai kaiwa labari wa'annan ayyuka da muke magana yau akan su da suke samar da yardar Allah su Allah yake dubawa ya ba mu aljanna to kyautatawa ita ce mataki na biyu na farko kyautatawa tsakaninki da Allah subhanahu wa ta'ala shine farko bawa yayi dukkan abin da zai zama kyautatawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ake kyautatawa tsakaninka da Allah an tambaye annabi menene kyautatawa yar uwa in kin tashi kyautatawa Allah shine ki dinga yin aiki kina ganin tamkar Allah gashi nan yana kallon ki in fa ne kuskure zai kama ni yanzu Allah ya hana mana kaddara ki ce sata a lokacin da kika yi sata ko zaki sata ai kina jin cewa Allah baya kallon ki mai kudin baya kallon ki to kyautata imaninki da Allah ne nan da nan sai tunani ya dawo kanki cewa in wani baya kallon ki ai shi Allah kan yana kallon ki duk matsin da kika shiga kyautata zato ga Allah ne in kin tashi mishi bauta ki mishi tamkar nan ma yanda ya shimfida miki doka ai kaza to ki yi shi tamkar ana kallon ki ne tamkar kina jin shakkar in biki ba akwai matsala duk shari'ar da aka ajiye miki gwalgwadon karfinki ki yi ta tamkar Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ki ƴan uwa akwai kyautatawa ga wanda yake ƙasa da ke da wanda yake sama da ke da wanda yake daidai da ke kyautatawa ga wanda yake sama da ke ki faro daga kan iyaye ki faro daga kan mazaje yayye da sauran ƴan uwa wajibi ne kyautatawa ta gifta tsakaninki da waɗannan muhimman mutane misali iyaye don girman iyaye da ɗaukaka su da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wasu guraren ma sai ya ce daga an bauta mun to abi iyaye Allah yake haɗa sunansa da sunan iyaye don girman biyayyar iyaye kazalika kyautatawa miji shi ma wajibi ne don mawadda da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin rayuwar aure ba ta taɓa wanzuwa idan babu kyautatawa a ciki saboda haka dole ne kyautatawa tsakanin wa mazajenmu kar kullun ki zama burinki kirama abin da aka yi miki a'a sai ki sauka akan wannan turba ta neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya miki ba daidai ba kesi ya kyautata masa yau da gobe annabi ya gaya mana zuciya tana son mai kyautata masa yau da gobe wannan kyautatawa da ke kike masa zai dawo da shi cikin hankalinsa har shi ma ya dawo kyautata miki an rasa soyayya da ƙauna a gidaddajin aurenmu an rasa haɗin kai da zaman lafiya a gidaddajin aurenmu wallahi wannan abin kadai muka cire kyautatawa su maza sun zama masu tsauri ba sa iya tausaya wa iyalai namiji sai ya fita sai ya burin mai shayi ya ce koshi mai awara mai indomi duk muna kallon yadda ake cike bokitai ana yawo da su a gari wallahi ba kowa yake sayewa ba sai mazaje amma cikin gidajen mata abin tausayi wata an bar mata awun ba ce fa ne wata an bar mata ma ba awun ba ce fa na wallahi a yanzu ko da awun da ce fa nan a gidanki kina fama da ya za a yi kisan sabulu ya za a yi kisan omo ya za a yi kisan rayuwa dai kowa san damuwoyin mata to kyautatawa aka cire kuma Allah sai yake tauye arzikin waɗanda suka kyautatawa annabi yace idan namiji ya yarwata wa gidansa Allah yana ninka albarka a samun sa bai ba shi ma ba za a masa ba to amma ki yi hakuri ki yar uwa ki bi shi da kyautatawa ke din gwalgwadon abin da kika iya yi ki yi abin da ya kamata kada harcen ki kullun ya zama kakkausa kada harcen ki kullun ya zama mai mai da raddi ne haka nan yayu ƴan uwa wal Allah manya daga ciki kadara ma'aikatan gwamnati zaki samu babban mutum ne a office amma akwai manya a shekare da suke karkashin sa su kuma tana aiki akwai masu gadi akwai direbobi akwai dukkan nau'in wasu waɗanda Allah bai dauka ka darajar su akan wasu ba abin da yake faruwa shine shi oga da yake ganin shi babba ne ko ita oga abin tausayi sai kiga an budewa baba mai gadi hayaniya yanzu kai kai kaza ba ma zai iya ambatansa da wata kalma ta girmamawa ba ta cewa ya fi shi ko sa'an mahaifansa ne wallahi in kin ji wani lokacin kalmomi da suke fita a dattawan nan da suke ofisoshi daga ƴan yara da suke kan kujerorin su abin sai ya baki tausayi saboda me babu kyautatawa mutum sa'an ubanka saboda tsari irin na aiki yazo shine zaka aike shi debo ruwa shine zaka dauke shi dauko kaza amma sai kake jin a ranka kai ka iso zaka iya taka shi ka fadi duk abin da kaga dama shi kuma yana da sunkui da kai domin ya san in aka kore shi yalansa za su sha wahala to ƴan uwa mu dawo da kyautatawa cikin ma'aikatun mu zamu samu ci gaba da albarka a dukkan gujerar da kike zaune idan da akwai wannan tausayi da kyautatawa wallahi Allah subhanahu wata'ala kai ma zai kyautata maka saboda babu wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala ai kyautatawa sai kika arwa ne nau'in aikin sa ke ma kike tausayawa kike yin irin sa Allah zai soki kuma zai yi miki albarka so duk wanda Allah ya bashi falala gidanki da mai wanke wanke gidanki da mai shara kun ga wannan wanda suke kasa da ke kenan to ƴar uwa akwai kyautatawa tsakanin kyautatawa ce a tsakani alƙawari kuka za a bata 5000 ƙarshen wata kyautatawa ne ki duba me ya bukata da bata fi karfinki ba ki mata ihsani shi kuma abinci kika dafa kin san gidansu babu abinci yi kokari ya zama tana da kwano a hannunki ƴan uwa idan kun ga rayuwar da ake ciki abin tausayi ne har ke kin cikin koshi kina kafa bakin cikin koshi akwai gidan da masu wanke wanke ba su da kwanan abinci masu wanke wanke da karami zai iya fitowa a ɗakin amarya ko uwar gida tana aikin ya zo ya jefa mata kwanan da ya ci abinci a walakance ƴan uwa ba ku san duk wannan addini ne ba addinin musulunci bai bar komai ba wallahi har wannan abin sai an kama ki da laifin rashin kyautatawa a na ƙasa da ke a office ne akwai na ƙasa da ke kin fi su a matsayi ko kin fi su a shekare suna da haƙƙi na kyautata musu zaki ga ƙananan ma'aikata suna ta ɗan neman alfuma da Allah zan yi kaza zan yi kaza ogan za ta iya buɗe wuta musamman ƴan uwana mata ku yi haƙuri idan Allah ya kai ƴan uwana mata wani mataki shedan yana bujiro musu da wannan abin da dazu muka faɗa girman kai dariya in sun yi sun fi so a ce sun yi sannan kuma akwai wannan jin girman kan don me za a mun kaza ba daga kyautatawa mutum ya ji shi shi ne duk lokacin da ka ji kai kai ne to Allah sai ya mai da kai kai ba kowa ba ne ai an yi dubu ya kai sun wuce kuma za a yi wasu dubu ya kai din bayan ka. Duk wani wanda ya hau wata kujera, wallahi kafin ya hau wata ta hau ko wani ya hau. Kuma haka nan bayan kin bata ma wata ko wani zai zo ya mai. Sannan akwai kyautatawa tsakanin sa'annin juna ko aminan juna ko waɗanda suke mabotan juna. Ya ake kyautatawa tsakanin waɗannan mutane? Shine zama da amana da gaskiya. Ƙawarki ce? To ya zama ƙawa ce ta amana. Ƙawa ce da kika ɗauke ta da gaskiya. Misali, yanzu duk ita wani damuwar da take ƙaiƙayi a ranta, ke ta ɗauka aminiya da za ta zo ta iya ba wa labari. To ‘yar uwa, wata ta ɗauke ki da irin wannan kamalar, to ki sirrin da sirrinta. Kada ke ta ba ki labari don ki kawo mata solution, ki ba ta shawara. Sai ke kuma ki bi ki farfada, ai ashe dai wancan ma kaza, ashe to wannan abin da kike yi cin amanar ta ne. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, idan aminai biyu suna tattaunawa, misali yanzu ina baki labari, ai kaza da kaza da kaza, sai na hango giftawar wata sai na shiru. Da ta wuce sai na ci gaba da baki wannan labarin. Annabi ya ce, wannan maganar ko bata ce miki amana ba ne, ki yadda amana ta baki. Ba ta so wani ya shina kenan, ke kadai ta yadda ki shina. Idan kina da maslaha ki kawo mata maslaha, in baki da maslaha ki taya ta da addu’a. ‘Yan uwa, kyautatawa akwai ta a ɓangaren kasuwa. Saboda me? Za ki samu, idan kina da kyautatawa a kasuwarki, ba ki a cikin waɗanda za ku tsawwala farashi, sannan kina cikin waɗanda za ku cika awo, dukke awon gidanki komi masha Allah, ba ki a zama ke kin fifita kuɗin kayanki fiye da kowa a unguwa. Sannan sai me? Sai tausayawa da taimakawa a ba wanda bai da shi ba shi, yana daga cikin kyautatawar kasuwa ‘yan uwa. Kai ba ba da bashin ba ma, kyautatawa lokacin karɓansa shari’a ce. An samu wani bawan Allah, Allah ya mai kyautar aljanna ba don sallarsa ba, ba don azuminsa ba, kawai don me? Don yana da kyautatawa a lokacin da ya zo karɓan bashinsa a hannun jama’a. Aka ce akan yi alkawari da shi lokaci ya yi a saba masa, sai ce a sake sabon rubutu. Idan abin ya yi tsanani, sai ce ya raba kuɗin biyu ya yafe maka rabi. Abin ya yi tsanani hakan ma ya gagara, sai ce ka je ya bar maka. Ba haka muke yi ba a yanzu. Idan kina bin ‘yar uwarki bashi, ba ma zancen ku fahimta ba, shi ba shi duk ran da za ki karɓe shi, na farko ke ma kin fi so daga ke sai ita. Kin taka kin je kin ɗan yi mata bayani, wallahi kaza da kaza ne matsala, ban samu na yi wasu ɗinki ba. Ki ɗan ba mutum wanda bai wuce kaza da kaza ba. Allah ya jarrabe ki, ba ki biya ba. Abin da ‘yan kasuwar mu ne yanzu suke yi da social media ya ɓata tarbiyyar mu shi ne, in wata ya zo ƙarshe, sai ku ga status ɗinsu. Shi mai bashi kullum fa tsorace yake. Za ki ga a status ɗinsu, to an yi albashi, na ji shiru fa a sa min a ofe. Wallahi wannan kalmar tana taɓa zuciyar wanda ya san ana bin sa bashi. Duk wacce take haka babu kyautatawa cikin bashinta. Kuma kyautata wannan hanya ce ta neman yardar Allah. Idan kika mata haka, biki mata adalci ba ‘yar uwa, ki neme ta ke da ita. Wanda biki turo min kuɗi ba, saboda yin abu kaman indirect sai ki ga kaman da ke ake, inda mutum goma take bi bashi ko ashirin, kowa zai ji a ransa da shi take. Kin ga duk ta taɓa zuciyarku. Amma an ta kira ki, wanda ya shiru har yanzu biki aiko min ba, wallahi kaza ne ya kaza, amma ki ƙara haƙuri, ke in kika san kun yi magana kun tattauna ke da ita sai ki hankalinki ya kwanta kin dan samu wata nutsuwa kafin ki samu so kyautatawa ne a san salon karban bashi a hannun wanda aka bayar so yana da kyau in kuma mu ga yaya zamu yi mu kyautata don me neman yardar Allah subhanahu wata'ala Allah bai bar kowane bangare da gibi ba cikakken addini annabi alaihi salatu wassalam ya bar mana Allah ya gaya mana a hajjin annabi ta ƙarshe ya tabbatar cewa mi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce ya cika addininsa na musulunci addinin da ya yarda da shi shine me shine musulunci ya tabbatar wa al'umma cewa a yau ya cika mana addinin mu don haka nan babu wani gibin da idan zamani yayi zamani za a bujiro da wani abin da littafin Allah ba zai warware shi ba dukkan abin da kika ji sabo ne ke ne a gurinki sabo amma shari'a ta riga shi zuwa sai dai idan mi ilminki bai kai gurin ba tunda ko Allah shi ya faɗi haka to ƴan uwa kowa ta duba annitse za ta samu ita ma kurakuranta Allah ya riga ya yi hukunci akan su sai dai in ita ne bata shina ba kuma kowa dai ya shina addini na duniya ko sun kai dubu Allah subhanahu wata'ala cewa ya ce shi abin da ya shina addinin musulunci kadai inna dina indallahi al-islam addinin musulunci shine kadai abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi sauran addine duk bilhu ne to kuma wannan addini shi yake tafi da wa'innan ayyukan ya tsara miki kasuwa ya tsara ya zaki yita ya tsara miki riba ya tsara ya zaki cita ya tsara miki bashi ya tsara yanda zaki karbe shi ɗan uwa mu koma mu gyara addinin mu zauna da Allah lafiya abu na gaba sai haƙuri haƙuri ma hanya ce ta neman yardar Allah idan kina da haƙuri to kin ma gama da komai ne ake idan kina da haƙuri ke a rayuwarki babu wani abin da zai gagare ki domin rashin haƙuri ne yake sa mu aikata da na sani to ke ba za ki aikin da na sani ba haƙuri kuma ya fi daraja da ɗaukaka a bagiran da kina iya yin hukunci a wani al'amari annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi sahabbansa shin kun san wane ne jarumi suka ce ya rasulullah shine sadauki mana shine jarumai wala Allah irin masu fita yaƙi da sauran sunan ya ce ba shi ba waye jarumi Annabi yace shine wanda yake da ikon rama abin da aka yi masa zai iya ramawa kin taka shi zai iya taka ki ci sau biyu ko uku ma amma sai shi don girman Allah zai iya yin haƙuri Allah wannan ma kai tsaye yake ba shi aljanna a yanzu hakan ba ta yiwuwa wai wanta ce ta min kaza ha ba an yi kaza ta ga za ta san ni kaza ce mu yi ƙoƙari mu cire rabon shedan a jikinmu domin ba shi kullum yana nan ne yana fisgar mu ya zuwa hanyar da za ta kai mu wuta Allah ya gaya mana inna shaitana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa shedan maƙiyi ne a gare mu to mu riƙe shi maƙiyi duk abin da zaki na alkhairi shedan sai ya dinga miki ziga zigi a ranki kina jin cewa harke ne za a miki kaza misali ke ce uwar gida amarya ta dan miki wani kuskure na zamantakewa haka kawai sai shedan ya hura miki wala Allah kai kin ji cewa abin ma bai kai ya kawo ba kina kwanta sai ki dinga jin a ranki wai har za ta yi kaza in banda ma yanzu kawai reni ya fara shiga tsakaninmu da wance ai tun wannan abin yana dan a zuciyarki kadai yake rayawa wallahi sai ki ga lebanki yana motsawa kina magana ke dai ke ba mahaukaciya ba wannan duk sharri shedan ne maganar kin fara fadanta a fatar bakinki sai fushin ya ki karewa har sai kin fito kin furta wannan rashin hakurin wala Allah da kika yi da fitowa ki furta sai ya haifar muku da wani tashin hankalin da wala Allah ai gini ana yin sa ko a kwana a wani shi hakuri na dan karamin lokaci ne amma kuma nasarar sa dogon lokaci take haifarwa misali hakuri akan saban Allah subhanahu wataala da hakuri akan bin Allah subhanahu wataala wannan abubuwa guda biyu malama suka ce wanne ne ma yafi zafi wanne ne yafi irin rashin kiji ba za ki iya shi ba hakuri akan abin da aka hana ki ko kuma hakuri akan yin abin da aka saka ki wala hakuri akan abin da aka hana ki yafi wahala abin da aka saka kin kin dan fi jin za ki iya yin abin da ya dace a kansa amma abin da aka hana kin nan shedan yana fusganki ki fada jikin sa to yin hakuri da kin yin shi yafi wahala kuma mu yi kokari mu koye shi duk laifi da ake wa Allah subhanahu wataala a duran duniya wallahi rashin hakuri ne ya kawo yanzu dai muna ta kukan yunwa muna ta kukan babu muna ta kukan yaya za a yi Allah ya sa mana ido kawai ya bar mu da halin a mataki na farko lokacin da Allah ya jarrabe ki wala Allah da gidanki stow ake ajiyewa na abinci wala Allah buhu ake ajiyewa gwalgwadon dai samun mai gidanki ke kin san da ba irin yanzu bane sai yanzu aka fara aurowa a leda mai layi layi wala Allah aka fara aurowa a baban gida ya rage cefa ne ko to hakuri kada ki ji a ranki cewa ke yanzu Allah bai miki ba ai lokacin da Allah ya yi miki waccan ni'imar gani kike kaman dole ne dama kawai normal ne ai wala ba normal bane Allah yana iya hana ki kuma babu wanda ya isa ya tambaye shi dalili ya hana dubinki don kin tashi kin kalli mai bara a layinku kin kuma kalli masu gidan bena a layinku babu wanda ya bada wani hanci ko wani abu aka yi masa wannan falalar ko aka tauye masa sai dai mu daman mutane idan alkhairin ya same mu sai mu ji kamar irin ai dama haka ne cancanta ya dace da mu ba ma gane cewa falalar Allah ce in ya ga dama ba zai mana ba a lokacin da kika fara samun tasgaro kuma sai ki ji a kenan duniya ba wanda Allah ya wasase ki har ku ji wasu mata suna faɗin cewa ai su ƴan rakiya ne yau su kuwa su ai sun rako mata ne wa kika rako kin zo yin ibada ne ki nemi aljanna ita ma ta zo yin ibada ne ta nemi aljanna wallahi ba wanda aka aiko shi duniya yayi kallo kowa an aiko shi duniya ya zo yayi ibada ne ya nemi hanyar aljannar sa idan da talauci aka jarrabe ki ƴar uwa da talaucin zaki nemi aljannar ki idan da arziki aka da jarrabe ki ƴar uwa da arzikin zaki nemi aljannar ki duka bi sai muke kaucewa layi su masu kudin bu sai abin da ya dace ba kai mai talaucin ba kai abin da ya dace ba saboda tsantsan talauci sai ki je ki saba Allah don ki samu kudi ki zo ki ci abinci kamar yanda kullun nake faɗa ba zan daina faɗa ba har gobe ba denawa akai ba don hakan nan ba ma za mu dena mu ma ambatawa ba matan aure ki samu mata ta fita ta je ta yi zina dan ta sami ƴar wata 2000 ko uku da za ta ce fa ne ta shigo gidanta da shi ta ci abinci saboda me rashin haƙuri. In kin yi haƙuri wallahi duk kuɗin da kika samu ta hanyar haram na rantse da Allah zai zo miki ta hanyar halal, dama rabanki ne. Ke kika yi gaggawa kika nemo shi ta mummunar hanya. So rashin haƙuri yake kawo haka. Idan sata ne ƴar uwa kika yi sata ko namijinki ko na iyaye ko na ƴan uwa dan abin kunya har yanzu ba a daina ba, mata kiga mace da ƴaƴanta ana taje ta rangu hizba ana tattauna zancen satar uwarsu. ƴar uwa dukkan abin da zaki yi da 5000 ko 10 da kika sata wallahi kwana ɗaya kwana biyu ta ƙare iya tsawon lokacin da za ta kai tana jefa ki cikin bala'i ke kanki baki sani ba, domin gina tsokar jikinki yanzu da kika yi da kuɗi na haram na farko da ya fara nisantar da ke da Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu ya rage miki daraja musamman a idan wanda kika yi musu satar. Na uku ya sa kin zamo a sararriya a fuskar dukkan wanda ya san wannan maganar. Saboda me? Saboda rashin haƙurin da kika yi na ɗan lokaci. Inda kin yi haƙuri kamar yadda na faɗa wannan kuɗi da kika sata to fa daman da zai zo miki har wala Allah ko da ta hanyar kyauta ne. Saboda haka haƙuri wani abu ne mai girma wanda ƴan uwa kada mu saki ni wasa ko sakaci a kansa. Gara a yabe ki da yawan haƙuri da a faɗe ki akan yawan fushi, domin shi mai fushi kullum yana cikin dana sani, amma ba a taɓa ganin mai haƙuri yana cikin dana sani ba. Don haka nan mu nemi taimakon Allah da haƙuri. Abu na gaba shi ne gudun duniya. Malama suka ce shi ne kalmar da ake ce zuhudu ko? To zuhudin nan ba wai iya ƙin duniya ƙin kuɗi kaɗai shi ne ƙin duniya ba, a'a. Ya zama kina da wani ma'auni da yake seta miki ƙwaƙwalwarki wajen yin aiki. Misali yanzu muke magana akan bin Allah, haƙuri akan bin Allah ko haƙuri akan gudun sabawa Allah. Idan kina da zuhudu, dama gidaddajin nan dai guda biyu ne, gidan duniya da gidan lahira. Kullum ki ji a ranki wannan aikin da zan yi menene maslaharsa da ni a gidan gobe na. Kada ki sake ki kowane irin aiki ƴar uwa har sai kin gane menene makomarki da shi a gidanki na gobe. Ba a auna wannan gidan na duniya akan mafitar rayuwa. Ki auna tukunna abinda kike yin nan shin yana da wani sakamako da zai haifar miki da matsala gobe kiyama? Rashin yinsa shi ya fi alkhairi ko kuma yinsa? Kuma abin a komai ne kamar yadda nace muku dukkan rayuwa kowanne Allah bai batte an ce can ɓangaren babu ruwan Allah da shi kawai ke komai ba, babu wani abin da babu shari'ar musulunci a kansa. Yanzu idan za ki karatu misali ƙaddara karatu na boko ko na islamiyya, za ki tsara rayuwarki. Ƙarfe kaza za ki fita makaranta, ƙarfe kaza za ki dawo, ƙarfe kaza za ki kaza da kaza, duk irin ki guda za ki iya seta rayuwar buni guda. To da kika seta sai ki auna ki kalla cikin wannan nan da na irga wanne ne sakamakonsa lahira ne, wanne ne iyakaci na da shi duniya ne, wanne ne idan na yi shi wata matsala za ta iya biyowa baya, wanne ne idan na yi shi zai iya zame min sanadi na alkhairi idan kin gane wannan komin ki akwai ma'auni to wallahi ba za ki taba tabewa a cikin rayuwa ba komai zai zama kina bin Allah sau da kafa kuma abu ko zai aifar miki wani alkhairi mai yawa a duniya ai nan duniyar ne ko to ke ai kullun kina duba sakamakon ki na gobe ne don haka nake duk abu da ya gifto miki mai annabi alaihi salatu wassalam yace ni Allah subhanahu wata'ala ya fada tukun nake aikata shi aikata abubuwa da muke kara zube babu tunani shi yake saka mu kullun cikin rayuwar da na sani shi kuma yake saka mu kullun cikin kankantuwa ba ma iya kusantar Allah subhanahu wata'ala don hakan nan ki zama mai ma'auni wa rayuwarki idan neman kudin ne sai kin auna idan zamantakewar ne sai kin auna kai kace kudin ma sai kin auna yan uwa tarku manta Allah subhanahu wata'ala zai yi mana wani al'amarin da na sani za ta biyo bayan wanda bai da tunani dukkan naira ɗaya da kika samu riba ce ko kyauta ce ta dawo taki wallahi sai kin gaya wa Allah subhanahu wata'ala yanda kika same ta in an duba hanyar da kika samu ba matsala a cikin ta an miki makin dokinci to wata hanya kika bi kika kashe ta wallahi shi ma sai an duba ƴan uwa kadara kyauta aka baki kun ga kin same ta ta hanya mai kyau sirfe kika yi aka biya ki kin same ta ta hanya mai kyau wani aikin kodago kika yi aka biya ki dinki ko wasu abubuwa duk na neman kuɗi da aka yi wanda yake da halal kuma shi muke yi nan kika bi kika samu to yaya kika bi kuma kika kashe abinci kika ci magani kika saya wa yara a shaye-shaye kika yi har ku yi mamakin kalmar shaye-shaye a tsakanin mata ko mata sun biyo wani layi wai damuwar zamantakewa da miji damuwar talauci damuwar yarinya ta fara bin maza damuwar yaro ya zama barawo gashi nan da irin damuwoyin da suke damun mata madadin ki koma ga Allah subhanahu wata'ala shi ya jarrabe shi kuma zai yaye mishi ki wakala abin gare shi ki nemi afuwa daga gare shi kai to wai mata sai muka koma wai shan kwayoyi dan ya dauke miki tunani wai karki hadu da hawan jini wallahi yanzu shaye-shaye ɗaya bisa uku yana harin mata da zawarawa da matan aure har ƴan mata zawarawa suna ce kuncin rayuwa saboda su suke rike kansu mata suna ce kuncin rayuwa saboda damuwar baban ummi wallahi billahi ƴan uwa mu yi wa kanmu fada kaman wasa kalmar mutuwa kullun jin ta muke kullun kallon ta muke yi a gidan wane daga mun tashi a wancan makokin mu koma wancan ƴar uwa baki san yaushe ne naki zai zo ba babu ko wata ranar da aka ce miki sai kin shirya ba wanda aka sa masa wani dan alam da zai gane cewa lokacin sa yayi daga cikin rashe-rashe da aka yi mana kwanan nan a azare ɗaya daga cikin dattawan garin nan wanda babba ne dan siyasa kowa ya san shi ya zo jana'izar waziri da shi aka yi halla asar yana cikin garin azare ya gaisa da bila adadin mutane ya dau hanyar bauchi ya koma an ce da ya je gidan shi bayan ya sauke iyalan sai sai zai je shi asibiti yana dan jin kirjin sai yana taba shi ƴan uwa asibitin nan da ya je ba shi ya dawo da kansa ba shi ya kai kansa amma bai dawo gida da kansa ba wannan bai ce ki abin tsoro ba yake ne shi yanzu yana tausaya wa wancan wanda ya tafi a sai shi ma bai san cewa yana bayan sa ba kuma bai bayi gari ba fa irin wannan mutuwar kullun ana mana ita wa'azi ce da lokacin da sahabbai suka rude suka damu suna ya rasulullah in ka tafiya ya zami yaya addinin Allah zai koma tace qad taraktum fikum warisaini na bar muku masu wa'azi guda biyu a cikin ku annadiqu wasamit da mai furuci shine alqur'ani kamar yanda na faɗa komai akwai shi a ciki duk abin da ya bujiro damuwa ta taso a duba qur'ani akwai hukuncin Allah da ya ajiye a kai yace me assamit shel maut me yin shiru ita ce mutuwa mutuwan nan ƴan uwa wa'azi ce da take wa'azantar da kowa amma tsabar san duniya da rashin gudunta ya shimfida a zukatanmu sai ki ji ba ta sa mana jin tsoro ba ta dan kwarar da rayukanmu sai mu ci gaba da yin abubuwanmu na masha su kowa ta shiga taitayinta za ki iya fita fa kan gabar ajalinki yanzu ƴan uwa mata da dama mun samu labarin ƴar uwa irin mu zance ɗaliban ilimi masu kaitawa tsakanin al'umma da aka kashe ta a Kaduna ta fita don irin wannan zama na da'awa ta fita don jewa ta kai sako ga sakon Allah subhanahu wata'ala dan abin da ta shina ita ma ta sanar don me a gudu tare a tsira tare ina ga har makociyarta tana cewa sai da ta yi dan wake a ƴaƴanta saboda dama kusan tsarin duk wata mai da'awa ne sai kin shirya abincin rana kafin ki fita abin tausayin uban yaran yana cewa yana zuwa ƴaƴan suna cewa mama ta ce in ka zo zaka bamu kuɗi mu sai mai ku fahimci irin rayuwar da take ciki a gidanta bai hana ta fita ta je ta isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ba kai dan waken man da zaka hada da shi ma baka da shi amma zuciyarka tas don me kana neman yardar Allah in yazo ya ba su hada su ci ita kun san kenan fa tayi ita bata ci ba kenan kin fita danki je ki islamiya ki mahadara wai kawai daga cewa ina ne makarantarwa ne wannan rashin tunani wannan rashin hankali da yake yawo akan mata da yara Allah ta'ala yayi mana shi yanzu tambaya laifi ne me aka gane a gurinta na siffa ta saka hijabi da riqabi wanda yake sa hijabi da riqabi dan girman Allah wallahi darajar sa daukaka take yi domin wannan shiga amma su da yake fasikan mutane ne wayanda ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba sai suka ce wai ai wannan siffar ita ce ta nuna musu cewa ita munguwa ce wanda da dama mata sun danje a ransu bari su daga riqab mata kar kowa ta daga riqabinta idan sanadin hanyar tafiyar ki ne Allah ya baki shahada ai duk wanda wutar duniya ta kone shi alhali mumini ne siffarsa ta mumini ne alama ce ta cewa wutar lahira ba za ta kona shi ba wanda kuma wutar duniya ta dandane shi alhali fajiri ne mutumin banza ne babu wata shaida mai kyau a kansa to alama ce ta ya fara kenan har zuwa ranar alkiyama so ba wani abin jin tsoro amma dai ƴan uwa mu jaye haranmu kusa mu yi musu nasiha wannan tsoro da aka sa a zukatansu kawai daga yaro an kira ka da Allah kawai sai a zabura yaro ya sa ihu satarsu za ki alhali ba ki gwada wani abu na munin hali ba wannan abin ya kamata mu isar da saƙon zukatan yaranmu mu cire musu tsoro don idan akwai tsoron Allah a guri to tsoron shedan baya zaunuwa a nan gurin mu tunasar da su Allah subhanahu wata'ala shine zai yi musu daidai shine zai kare su mu dora su akan mi addu'o'in safiya da maraice addu'o'in fita a gida addu'o'in kwanciya addu'o'in tashi wanda musulunci ya koya mana insha Allah Allah zai tsare su mu ne mata fatan Allah ya sa ta yi shahada muna kuma jan hankalin ƴan uwa mata kada wannan ya ba su tsoro kada wannan ya sake fara kai ma ya fata ya nigen dali saboda me da gaske da ma ya an dade ana cewa masu saka rukabi in kin gansu munafurci ne in kin gansu a kasuwa kansa su sunkuye yes haka annabi ya ce mi tafiya kan me ya kalli kasa gurin da zamu taka kafafuwanmu shari'a ce wanda yake yi dan munafurci can masa ita ta shina amma ke da kike dan kare kanki dan mutuncin kanki wallahi babu wani abin da zai gifta a zuciyarki musamman shi da ba wai farilla bane ba sunna wace da zaki ce a haka dama aka ce sai kin yi ba a'a shi saka hijabi kamar mun taba yin darasin hijabi a gurin nan ki zuba hijabi ki tun daga sama sai sauka har kasa zani ne riga ce dinkakken siket ne duk dai abin da zai sauka har kasan dunduniyarki matan sahabbai aka ce idan za su tafiya wara wara suke yi idan suka yi kusa kusa da juna sai suna take kafar hijaban ɗin junansu lokacin da ayar hijabi ta sauka haka suka dinga hada tsummo karansu da wancan mayafin da wancan da mancan ka dinka ka dinka ka dinka ka zuba a jikinka ka matta babbe yanzu ne aka san wai sai an yi shi yayi kyau sai an yi masa kaza sai an masa kaza kawai su a wancan lokacin shari'a ta zo to kawai ai aiki da ita ɗan uwa mu yi aiki da abin da Allah ya ga ya mana an ce mu saka hijabi kuma za mu saka hijabi muna kuma saka riƙabi ne saboda me saboda ƙara mutunta kanmu dan duk wani mai karamin fasikanci in ya kalle ki wallahi ke shi kansa ba zai jikina mai kwajinin ba zai iya tunkaran ki ba mune mata addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata mu kuma Allah ya cika mana da imani ya saka aikin mu na ƙarshe ya zama aiki mai kyau niyyar mu ta ƙarshe ta zama niyya mai kyau don Allah subhanahu wataala ya ce kowane mutum za a tashe shi ne akan niyyarsa amin annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce kowane mutum za a tashe shi akan niyyarsa in niyyar ki ta alkhairi ne ranar alkiyama akan niyyar alkhairin za a tashe ki in niyyar ki ta sharri ne akan niyyar ki ta sharri za a tashe ki ranar alkiyama wa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik
na Allah ya saka wa malama Zainab Aminu halliru da alkhairi Amina ta nisa'u sunna wadda kullum ita take gudanar da wannan karatu na kungiyar nisa'u sunna ta kaza gun local government a wannan majalisi mai taron albarka na Haji masallacin Haji Abubakar Aliyu Allah ubangiji ya mishi rahama shi ma Allah ya sa mishi amizanin hasanat to yawa daga nan muka zo ƙarshen wannan muhadara tamu wadda da yanayin lokaci da kuma yanayin dan tsokolo wani abu da yake dan ƙara min ciwo a zuciyata na Rasul Malama Ummul Khair da Malama ta yi taliki ba zai samu ba fatan mu Allah ya jiganta da rahama Allah ya gafarta mata ina da muka rasuci wannan labari hankalin mu ya tashi 100% ba san iya adadin wayar da na amsa na mutane na kan kiran kan cewa suna kwatanta rayuwar mu da rayuwar wannan bayawar Allah a sai lura suke duk kusan da zamu fita mun yi ta mun yi ta muna ta kokarin ni mu je mu dan jiyo abin da zamu zo mu dan isar wai dan a samu abin da ya dace da tani a she wa'adin ta ya zo duk da mun san ko bata je ba ba za ta ƙara kwana ba a dan nan amma mutuwar ta zama tisa ce na gilla tisa ne na walakantarwa fatan mu Allah subhanahu wataala ya ba wa duk wanda yake da ruwa da tsaki ya ba shi ikon tsayawa da nema mata yancinta yancinta ne ya nema mata haddin ta ne a taimaka wa ƴaƴansa a karɓa musu haƙƙinsu da aka kashe musu mahaifiyarsu a matsayin ta na mu'mina malama mai isa da sako karanta da alqur'ani shine aikin ta amma ni sai aka yi amfani da wata dama aka hallaka ta har ta koma ga ubangiji yara abin ta sai kanaru ba su kai sun kawo ba rayuwarsu a tarihi dole ka san mahaifinka zai rasu amma duk sanda suka tuna mahaifiyarsu a wannan hanya ta rasu wala ba za su jaji ba saboda sharri ba shi da daɗi Allah ya jiganta da rahama ubangiji Allah ya gafarta mata Allah kuma ya jafa wa yaran ta rayuwarsu albarka niyya da ta ne ba su tarbiya Allah subhanahu wataala ya ba su wanda za su dora ta tafi biye da niyyarta ta Allah ba mijinta guri da mu ƴan uwanta dan abun to ba za mu iya kwatanta ba Allah ya mata rahama Allah za ka ga mata ƴan uwan musulmi da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu suke Allah ya sauke su lafiya wa'anda suke neman yin aure ko ƴan mata ko saurawa Allah ya bincike ka ba su mazaje na gari salwa da nabiyul karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم انا نسالك لانك انت الله لا اله الا انت المنان قدير السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Yeah, I'm not even going to talk about the chat.